Manunia.
Da shi haka yake so za a yi to ranar zabe za ta zo kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yake
tirka shi a sai dai kowane gauta ja ne sai dai idan rana bata bugai da kyau ba rikicin rungumar numu fadin cikin gidan jam'iyyar PDP na zakulo shugabanni a arewa maso yammacin Najeriya ne ke cida har ma ɗan ɗarikar kwankwasiyar da suka kwashi ɗan kallo na cewa
to ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zabe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zabe shine wannan muka ce ba za a yadda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yi ba
sai dai ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar PDP da suka shirya wannan taron gangamin zaɓo shugaban jam'iyyar PDP a ciyar arewa maso yammacin Najeriya ya ce rigimar ma iyawa ce ai
mu ba fa irin APC bane mu muna rigima ne na hankali da fahimta
shi ko na hannun daman shugaban kasa Muhammadu Buhari Faruk Adamu Aliyun jihar Jigawa cewa yake idan ƴan Najeriya ba su gamsu da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba za su iya daukan mataki
yadda misali muka zo muka kori jama'a idan ƴan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da dama an tashi wani zaman zabo da jam'iyyar
sai dai kuma gwamnatin jihar ta Jigawa ya ce dole ne a jinjinawa shugaban kasa Buhari
ko makiyin mu kwakiyin baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram baba Buhari ya yi rawar gani
waɗannan fa sai saye ne na somin tabin miliyoyin da zamu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tara cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna al'umma mafita akan matsalolin da suka matsa musu lamba matuka sai dai maganar matso mafitar kuma ta zakulo shugaban jam'iyyar PDP ce ta kauran da aka wata wutar rikicin siyasa ta kama a cikin gidan jam'iyyar PDP har ma aka tarwatsa taron jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya ba tare da an yi zabe ba wannan kuma shine dalilin da yasa manuniyan ya ta bibi ba a sun bankaura da aka buga a wurin wancan taro Comrade Sa'idu Bello na hannun daman sanata Bello Hayatu Gwarzon da shike neman shugabancin jam'iyyar PDP a yankin arewa maso yammacin Najeriya da aka dagula wannan zabe ne kuma ya ce a gaskiyar magana mamayar su ƴan kwankwasiya suka yi
wannan zabe ya zama inconclusive kenan a Kaduna abinda zan iya cewa kar aro a Kalma INEC a ruwa ne ya karewa dan kada kuma Rabi Musa Kunkusa ya hango zaben nan an yi ba zai ba shi isa ya mamaye jama'a yazo ya sa aka tada guri aka fasa gurare aka zo aka tashi aka ce an daga mu mai niyyar mu zo a tada fitina ko a rigima ko a sanadiyar kashe wani ko kuma bata dukiyar wani ko a jiwa wani ciwo ba amma tunda shi haka yake so za a yi to ranar zabe za ta zo za kuma a sake komawa kuma za mu ga inda zai je ya hana zaben nan gaba kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi
batabatin bukin bugan kirjin bangaje duk wani wanda ya kokarin kawo matsala a rada za a sake sabon zabe magana suke na cewa zaben ma ba zai yiwu ba domin ko ana nema ne a ci mutuncin ƴan kwankwasiyan da ya kamata a ce su suka dauki wannan kujera Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso dan kwankwasiya ne da kirkire kujerar sakataren tsare-tsare a jihar Kanawa kuma ya ce Muhammad Jama kwankwasiya ta tsayar kuma shi yake cin zabe kafin aka dagulgulo wancan taro
an ce gwamnatin Sokoto shi zai saiwa ƴan jam'iyyar PDP na North West Zone form sai ya ce shi ba zai saiwa Kano ba to kamar yanda ya ce ba zai saiwa Kano ba
mai ya ga akwai mai kai
mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso yace to ai dama mu mun saba irin wannan zamu saiwa kanmu form aka sai form aka gama ashe tuni ma su sun saiwa shi Bello Hayatu form wanda yake mutumin nan kowa ya san jam'iyyar APC yake mara baya kuma gandujiya yake yi a sarari ba wai abu ya ba to wannan ita ta sa muka ce inda aka bar kowace jaha ta kawo wanda take so mu ma jam'iyyar mu ta PDP a bari da jika jahar Kano a kawo wanda zai shugabanci zone inda muka hakura da na kowa mu ma a hakura da namu tunda an ce zonin akai
amma wasu suna ganin me ya hana ku tunda su wancan bangaren sun fitar da sanata Bello Hayatu kuma ku fitar da naku in ya so ƙuri'a ta raba gardama
mun fitar da Muhammad Jamu shi kuma jama'a suka je suka zaba musamman irin jihohin su Kebbi da Katsina da Kaduna da kuma Sokoto ma wani yankin duk da aka zo aka fara ƙuri'a aka fara zaben in ka dubi ƙuri'a duka Muhammad Jamu ake zaba ba sanata Bello ba
to amma idan haka ne kuna yana da nasara a zaben, me yasa aka yi zargin cewa daga shigowar shi Rabiu Musa Kwankwaso sanata kawai sai aka ga yara matasa da suke biye baya sun farma a kwatunan zabe?
To ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zabe ba, kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zabe kuma akan kujera kwaya ɗaya ta jihar Kano, shine wannan muka ce ba za a yarda da shi ba, ba zai yiwu ba, kuma basu isa su yi ba, kuma sun gani basu isa su yin ba.
To ko ma wacce irin tikka tikkar tunkudin juna za a yi tsakanin magoya bayan waɗanda ke neman wannan kujera guda biyu, su dai gaggan jam'iyyar PDP da su suka gudanar da zaben zakulo shugabannin ma sun ce wannan rigima ma bata girgiza su ba, domin kwalliya ce irin ta siyasa a wannan ƙasa. Haka dai dan kwamitin tsare-tsare na wannan zabe, kuma wanda shine shugaban kwamitin tantance waɗanda za su zabe, Honorable Ibrahim Aliyu Sono, ya shaida wa manuniya.
To wannan abu siyasa ne, kuma siyasa ta gaji haka, kuma ba wani abu ne na damuwa ba, abu ne na cewa jam'iyyar PDP har yanzu mutane na nan suna bukatar ta. Ka san abu mai kyau ko bazawara tana da masoya da yawa, amma dai abin da ya burge ne ba sha'awa, manyan mu duka sun hadu gaba ɗaya, ba wanda suna kallo aka ne sai ka ce to a daga zaben nan sai wani lokaci.
Amma anya Alhaji Sono, kun shinyar tunkarar gwamnati musamman ganin cewa ku 'yan adawa ne, amma kun kama rigima cikin gida?
To in ba rigima irin wannan ba, to jami'a ba mutane kenan. Ai abu ne mai kyau, ba fa kaji an ce an doke-doke an kashe-kashe bane. Kar ka manta shugabanninmu da gwamnoninmu da ke nan arewa da manyan siyasa, mutun daga samunta mai karfi Kwankwaso, Tambuwal, Gali da sauran gwamnonin da gaba daya da suke tattare a mu nan nan, moto ɗaya suka shiga bus suka tafi wurin taron nan, moto ɗaya kuma suka dawo wurin taron nan. So me ya kawo maganar cewa ba mu shirya ba? A shirye muke, ko gobe a sa zabe, na san PDP za ta zabe in Allah ya yarda.
Amma za ku iya zaben shugabannin nan tun da dai ga irin wutar daga ta fara kamawa?
Me zai hana? Ai ba abin da zai hana mu zabe, mu ba fa irin APC bane, mu muna rigima, muna rigima ne na hankali da fahimta.
Mafi akasarin 'yan Najeriya sun yi zubar kurnar zube ƙuri'u ne a ranar zabe da aka yi na shekarar 2015 da kyakkyawan zaton shugaban kasa Muhammad Buhari zai kawo sabon salon sauyi cikin sauri, wanda wannan kyakkyawan zato ne kuma wasu 'yan kasa ke cewa ya riga ya koma musu mafarki. Kuma ba ma wai 'yan kallo irin na siyasa ba, hatta na ƙariban shugaban kasa Muhammad Buhari da a iya kiransu da na hannun dama, irin su tsohon ɗan masaukilan tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa, kuma tsohon ɗan takarar gwamnan da ya dinga bibiyar takarar shugaban kasa Muhammad Buhari, Honorable Faruk Adamu Aliyu, ya ce hangen dala ne kawai suka dinga yi wa gwamnatin kamar za su kawo sabon sauyi, amma da suka shige gidan gwamnatin sai su ga abin da suka zata ba shi suka gani ba.
Da muka zo a gwamnatance tsakani da Allah, ba mu taɓa zaton lalacewa ta kai da mu gani ba. Wato wani abin ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya. Akwai asu abubuwa da dama da muka langa su kan waccan gwamnati da shi, to ashe ba shi sani ne. Da muka zo mu ga shi abin gaskiya wuce da yadda ake zato, saboda ka wani abin za ka gwamnati ta yi, misali ƙarin kuɗin mai, ba inda ba mu ce ba kasa nan muna tawaye cewa ba mu yarda a ƙara kuɗin mai ba. Da muka zo sai mu ga ashe bala'in, ashe idan ba ka ƙara din ba, matsalar ita ce duk kasashen nan da suke zagaye da mu, man Najeriya suke sha. Saboda haka 'yan Najeriya suke biya wa 'yan Kamaru, 'yan Chadi, 'yan Nijar kuɗi domin mai domin yadda bodan mu take. Idan ka ce za ka taga wurin haka, Najeriya ba ta da hali za ta iya wannan. To kaga irin wannan a lokacin da muke tsada mu yarda a ƙara ba, da yake mun sani ba. Amma da muka shigo sai mu ga shi kansa shugaba Jonathan lokacin da ya ƙara kuɗin bai laifi ba. Kuma da yake demokradiyya ake da abubuwan nan, yadda misali muka zo muka kori Jonathan, idan 'yan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba, suna da daman an tashi wani zaɓen
me yiwuwa mai sauraro ya samu sanyin saccewar gwiwa daga irin waɗannan kalamai da ke fitowa daga bakin waɗanda ake ganin sunansu yayi tambari a duniyar goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, musamman ganin babarin gwamnatin su kai ba suna ciki kuma suna ganin abin da suke gani? Amma dai waɗanda ke dafa da madafin iko kuma sun ce a gaskiyar magana dole a jinjinawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka dai gwamna Muhammadu Badar Abubakar na jihar Jigawa ya tabbatarwa da manuniya.
Ko makiyinmu ko kiyin Baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram Baba Buhari ya yi rawar gani, ba sai na yi dogon bayani ba. Kun san abin da ya faru lokacin, kun san saukin da aka samu akan harkar Boko Haram, harka ta banditry, zace-zace da kidnapping, harka ce wacce ita ma ga dajiya, wacce kun san an fara ita a South South, wanda ake sace mutane ana karɓa kuɗin fansa, sai ta zo ta haɗu da rigimar an kwacewa Fulani shanu, an talauta su suka koyi wannan ɗabi'a suka shiga. Sabon abu ne da ya zo kuma ya kai iya peak dinsa yanzu da yaddar Allah saukin muke gani sabo ne wanda lokacin da muka alƙawari babu wannan abu da fadi haka to kuma abubuwan da suka faru kafin mu zo kafin Buhari ya zo ya kawo wannan abu me yasa babu yawa ba shi da yawa a jigawa saboda shugabanni na baya sun yi hangen nesa basu ci burtali ba kuma sun kyautata wa Fulani kuma suna saurara Fulani kuma ba sa bari a zalunci Fulani saboda haka Fulanin jigawa ba su da tunanin an zalunce su balle su dau fansa ko su saba gaba da manoma
to duka kuma bakin iyaka abinda muka dura cikin buhun manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwarin da shi ya kukkutsa ya kwaso mafi akasarin miliyoyin da kuka ji sai sashen Hausa na muryar Amurka da kan kawo muku wannan shiri kowace safiyar Juma'a ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya